أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من ربنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من يبو من أبو دياغ الله سبحانه وتعالى دي ساكي هدامو أولا يمتي نا لاربا عشرين دشدة غوات رمضان shekara ta 1435 ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda kuma shine 23 ga watan 7 a shekara ta 2014 a lissafin miladiya. Yau insha Allah a darussan mu na tafsirin Alkur'ani mai girma zamu tashi ayoyin nan guda biyu na ƙarshen suratul Baqara, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana muhimmancin su kuma abubuwa da manya-manya da suka kunsa. Shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala, amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa atana wa ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Wannan ayoyi guda biyu kafin mu ji ma maganar fasarar su suna da wasu khasiya ko alhirai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana, musamman maganar cewa duk mutumin da ya karanta su a dare, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kafatahu, sun isar da shi. Shi yasa yana da muhimmanci mutum ya saba da karanta waɗannan ayoyi guda biyu na ƙarshen suratul Baqara kafin baccinsa, ko lokacin bacci, ko kuma dai a cikin daren mutum ya samu lokacin a ce ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu. To Allah madauka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waɗannan ayoyi sun isar da shi. Sun isar da shi ma'ana za su ba shi kariya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala daga dukkan wani sharri da kuma wani abu dai da zai cuce shi. Sannan daga cikin fa'idoji da malamai suka ambata a kai suna cewa saboda girman waɗannan surori a wani kanzi ƙarƙashin al'arshi aka fito da su waɗannan ayoyi, kai nake so in ce guda biyu. Da dai falaloli da yawa da malamai suka yi magana a kai dangane da su, wasu za su shigo mana insha Allah cikin abin da za mu karanta na darusa daga wannan ayoyi guda biyu. Yanzu bari mu fassara mujmala kafin mu je zuwa ga abin da malam Sa'idi ya ambata a littafinsa kamar da muka saba. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi. Manzon, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi anan, saboda al wato alifun da lamun da aka sa a cikin rasul ya zama ar-rasul na al-ahd ne wato wannan manzo dai da muka sani shine manzon Allah Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam to amana yayi imani wannan yana cikin abin da malamai suke cewa ana fahimta cewa ashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine an kallafa masa yayi imani da abin da aka saukar masa tun daga shi an faɗi cewa amana ar-rasulu bima unzila ilayhi shi ma yayi imani da abin da aka saukar masa menene kuma abin da aka saukar masa Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana ya saukar masa dama al-kitaba wal hikma ya saukar masa da littafi wato al-qur'ani da kuma hikima hikiman nan ita ce sunna haka da al-qur'ani da kuma maganarsa da yake yi wanda ba cikin al-qur'ani ba duk wahayi ne daga Allah subhanahu wa ta'ala to shi din yayi imani da waɗannan abubuwa din min rabbihi wanda aka saukar masa daga ubangijinsa wal mu'minuna haka su ma mu'minai nan su ma an yi atafin su ne akan ar-rasul ma'ana kamar a ce ar-rasul wal mu'minuna da manzo da kuma mu'minai sun yi imani da abin da aka saukarwa manzon to amma tunda ana so a faɗi damirin min rabbihi din ya tsaya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya nuna wata khasiyya ta rububiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato rububiyyar Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai aka ware aka yi atsafin bayan an fadi min rabbihi kun fahimci abin da nake nufi suna cewa dama rububiyyar Allah ga komai da komai ta kasu kashi uku akwai rububiyya amma ta kowa da kowa akwai rububiyya kuma khassa ta mu'minai akwai rububiyya kuma khassatul khassa ita ce ilimin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ita ce nan ake tabbatar masa ta musamman din a cikin ta musamman wato dan Allah ya nuna masa cewa shi shine ubangijinsa kuma duk abin da yazo da shi to Allah din ne ya saukar masa kuma wajibi shi ya fara imani da wannan abin da aka saukar kafin sauran al'umma Allah ya sa mun fahimci wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kullun amana billah dukkaninsu kowanne daga cikinsu kunga nan yana nuna mana me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi imani da abin da aka saukar masa haka nan mu'minai su waye mu'minai da ake magana musamman waɗanda ake mukhataba da su zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su waye sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi wannan aya tana tabbatar mana imanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kullu kuma kowanne daga cikinsu amana billahi ya yi imani da Allah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi kowanne daga cikinsu da manzan da su mu'minan kuma har zuwa tashin alkiyama kowanne mu'mini kuma zai shigo ciki da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mu'minai kowa ya yi imani da Allah ya yi imani da mala'ikun Allah da littafan Allah da kuma manzannin Allah subhanahu wa ta'ala nan kun ga ba a faɗi imani da ranar ƙarshe da kuma imani da kaddara ba in ana lissafin wato rukunan imani guda shida biyu ne ba su shigo ba anan malamai suka ce su ma kansu za su shiga ciki domin duk abinda aka yi imani da an yi imani da manzo da kuma littafai to duk abinda suka zo da shi shi ma yana ciki don haka tashin alkiyama yana cikin littafi yana cikin imani da manzo saboda ya zo da wannan zancen an faɗa a wani wurin ko da ba faɗa a wannan ayar ba baya nufin babu su suna nan an faɗa a wasu ayoyi ɗin daban Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa suna cewa la nufarriqu baina ahadin min rusulihi ba ma rarrabewa tsakanin wani daga cikin manzanninsa wa qalu kuma suna cewa sami'na wa ata'na mun ji kuma mun yi da'a mun ji kuma mun yi da'a Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da sababin saukar wannan aya cewa lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah a lokacin da aka saukar da wannan aya sahabbai sun zo sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa gaskiya wannan aya ta yi mana nauyi ta yi mana girma tunda Allah madauki yana cewa wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah in kun bayyana abu ko kuma kun boye shi a zuciya to Allah zai muku hisabi akai to a ce ku za a kama mutum da abin da zuciyarsa take sassarƙawa wani abu ne da yake mai wahala don kowa a cikin mu nan akwai wani abu da yake fada da baya so kowa ya sani kuma la Allah ma wani sabon Allah ne ko to idan aka ce za a yi kama ka da abin da ke cikin zuciyar ka ai akwai tashin hankali to shine suka zo suka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan abun fa yi musu girma to shine sai ya ce za ku fadi irin maganar da banu Isra'ila suka fada ne su ce sami'na wa asaina abin da ya kamata ku fada shine sami'na wa ata'na gufranaka rabbana wa ilayka al-masir to da suka fadi wannan shine sai Allah madauke saukar da la yukallifu Allahu nafsan sai aka dauke musu wancan abun na cewa duk abin da ke zuciyar su ma yake yawo za a iya kama su da shi to an soke wannan yanzu idan mutun yana da waswasi a zuciyar sa da wurin tunani ko kuma ince ba waswasi ba zancen zuci mun taba zancen nan bara zancen zuci bambancin sa da kudirin zuci mun yi shi to zancen zuci abinda zaka zuciyarka za ta rika gaya maka na wani abu wai me yasa ba ka yadda da kaza bane me yasa zaka yadda da kaza kai ta tunani akan Allah madaukaki shi ya halicci sama shi ya halicci kasa ya halicce mu mutum yazo yana cewa to wai shi Allah kuma wai ya halicce shi ya akai zancen cewa huwal awwal wal akhir innan an ce ba shi da farko ba shi da ƙarshe to da ya yake ai akwai irin wani abu to duk wannan ba zunubi bane in yazo maka ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim amma muddin baka dauki wani kuduri da wani mawkifi cewa ba Allah din nan kai ni ban yadda da wannan abin da aka faɗa a Qur'ani ba to wannan shine matsala take zuwa amma irin tunane ka ce to ya abin yake kaza ya kaza ke kar ka yanke wani hukunci amma irin wannan da yana zuwa wa mutum bal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wannan shine masarihul iman domin tsoran da kake yi ma'ana masarihul imani shine mutumin da zai samu damuwa in yaje yana wannan sai yazo ya tambaya kasan mutane suna yawan tambaya akan wannan mun ce ya malam ni naji irin zuciyata tana waswasi ina yawan sabo wata ran ma har mutum ko yaji ya zagi Allah ko yaji ya fadi wata magana ne wai ita aljannan nan da aka ce zamu rayu kaza da kaza to a ƙarshe kuma ya za a kare haka za a yi ta rayuwa kuma wanda ya shiga wuta ma shikenan haka za a yi to kuma Allah zai wasu mutanen ne daban to kuma ina za shi daga nan me zai yi ana yin wannan aiko to wannan shedan ne yake zuwa ya dan cuso maka waɗannan abubuwa wannan ba za a kama ka da laifin sa muddin baka dauki wani mawkifi ka ce abinda Allah ya faɗa a Qur'anin nan ni ban yarda da shi ba ko kuma ina kokonton ya zancen zai zama amma in dai irin wannan sarƙe-sarƙen ne zai zo wa mutum shedan ne ke zuwa masa da shi ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim kuma wannan shine ma sarihin imani tsoran da yake kada ya faɗa cikin kafirci shine imanin ai domin da ba shi da imanin ba zai damu ba sai ya faɗi komai din ma da shedan din ke sarsar kafa masa da fatan mun gane to shine sai Allah madauki ya sauke musu wancan abu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa Allah ya ƙetare wa al'umma ta abinda suka yi da mantuwa da abinda suka yi kuskure da abinda aka tilasta musu da kuma ma haddathat bihi anfusaha da kuma abinda zuciya take ba su labari abubuwan nan guda hudu duk an dauke wa mutane in kai abu da mantuwa baka da laifi gashi nan zai zo in kai abu da kuskure shi ma baka da laifi gashi nan shi ma Allah zai ga mana a cikin abin ayat da za ta zo nan gaba haka nan abinda aka tilasta ka akai wani yazo ce maka ce kaza to shi ma baka da laifi akai ko kafirsu yace ka faɗa illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman kaga ka Allah madauki bayan labari a cikin suratu an-nahl ma'ana banda wanda aka tilasta masa ya faɗi wata kalma ta kafirci am alhali imani yana nan a nitsa a zuciyarsa da wani zai zo ya tsaya a kanka da wuka ko bindiga ka ce kai ba musulmi bane ko ka ce ka kafirta da Allah me za ka yi za ka faɗa ko ba ka faɗa ga wuka ga kuma bindiga ko wannan ko wannan ka ce kai kafiri ne in ba haka ba zan kyale ka ba za ka faɗa sai ka faɗa yau ka faɗa saboda a zuciyar ta ka kai ba kafiri bane shine abinda Allah madauki ke nufi a waccan ayat to don haka abinda aka tilasta wa mutum ba shi da laifi akai haka nan a duk abinda zuciyarka take wato baka labarin sa ba kokonto ba nana ta mana wannan abu akwai abin da ke kokonto jiya mun magana kokonto me ma'anar kokonto kokonto shine zaton da yake cikin zuciya tsakanin abubuwa guda biyu kuma dukkanin su mustawai tarafaini bangarorin guda biyu sun yi daidaita ka kasa rinjayar da daya in ka rinjayar da daya an samu me zanni zanni rajihi in ku kana da tabbaci ba zancen kokonto ba ma zancen zaton wani abu mai karfi shinan sunan sa yaqini kage yana akwai yaqini akwai zanni akwai kuma shak to banda kokonto kar ka samu kokonto a zuciyarka dangane da abin da Allah ya ce a yadda da shi amma irin zancen da yake shedan zai zo ya rika saka maka a zuci to ya kaza za a yi to ya kaza za a yi irin dai wancan misali da na bayar to wannan ba a kama mutun da laifin sa laifi a zuci shi ma ba a kama mutun da shi sai idan kullu hukunci yayye yanke hukunci misali mutun a zuciya sai ce shi daga yau bai yadda da Allah ba to wannan ko ya fada ko bai fada ba an kama saboda me wannan yankewa yi ai akwai bambanci tsakanin yankewa da kuma kokonto da kuma zancen zuci Allah sa ku gane wannan abubuwan guda uku akwai zancen zuci akwai kokonto akwai kuma yanke hukunci to da yanke hukunci akan kafirci in aka same shi a zuciyar mutum babu ya samu kafirci yanzu misali mutum ya da a zuciyar sa ba Allah ko bai ga kowa ba ya kafirci ko bai kafirci ba ko a zuciyar sa ya rika kokonto kai ni Allah mako akwai shi kaga ya ƙaryata Qur'ani tunda Allah maduki ya faɗa gashi nan dalilai to in kai kokonto akai ƙaryatawa ce amma nau'i na uku wanda shine ba laifi shine sake sake tunane tunane wato tambayoyi da zaka rike wa kanka baka yanke wani hukunci ba kuma ba kokonto ba amma tambaya ce to in akai kaza kuma daga baya me za a yi in akai kaza to ya Allah yake ya kaza to wannan shi ake nufi da zancen zuci wannan ba a kama mutum da laifin sa Allah ya sa kun fahimci wannan to sai aka dauke ma musulmi wannan hukunci sannan zamu zo mu ji abin da zai biyo baya to qalu sami'na wa ata'na sai suka ce ya Allah mu mun ji kuma mun yi da'a ghufranaka muna neman gafararka ma'ana kamar an yi hazfin fa'ilin ko fi'ilin ya Allah muna roƙonka ghufranaka gafararka menene ma'anar gafara gafara me ma'anarta ba ta gaisuwar Hausa ba asitir sai abu yawwa asitir sai maka laifi kana da laifi ka aikata sai Allah ya sitir shi sai a boye kuma a gafarta a tsallake ai wato a ketare shi ba za a kama ka da shi ba shine ma'anar gafara muna fata Allah maduki ya gafarta mana laifukanmu kun ga sitir sai abu yana da bambanci da rashin sanin sa an san shi amma an suturce an kau da kai ba za a yi maka hisabi a kansa ba don haka duk abin da muka yi Allah ya sani amma ƙetarewa yake sai kau da kai ya ƙyalemu shi ne an gafarta mana an suturta mana to rabbana ya ubangijinmu wa ilaikal masir makoma kuma gare ka take to yace malam sa'idi yace yukhbiru ta'ala an imanir rasuli wal mu'minina ma'ahu Allah yana ba mu labari akan imanin mu'min manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma mu'mine tare da shi wan qiyadihim da jawuwar su zuwa gare shi wan wa ta'atihim da kuma da'ad da suka yi wa su'alihim ma'a dalika almaghfirata da kuma roƙon gafara da suka yi tare da wannan imanin da da'a cewa sun ji sun yi da'a sun yi imani kuma sannan suna neman gafara fa akhbara annahum amanu billah sai Allah ba mu labarin cewa sun fai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun Allah wa kutubihi da littafan Allah wadanne ne littafan Allah littafan da Allah maduki ba mu labari da wanda bai ba mu labari ba Allah yana da littafai da ya saukar da su ga annabawa na ƙarshen su shine wannan dake hannunmu da muke karantawa yanzu gashi ma har muna kokarin mu fahimce shi shine alqur'ani kafin shi kuma an saukar da su littafan an bai wa annabi Musa me at-taura an biya annabi Isa mai al-injil an biya annabi Dawud az-zabur akwai kuma suhufi Ibrahim da Musa in suhufin Musa din daban da at-taura gurgudan yadda malamai suka tattauna akai wannan kuma babu ni nasi akan wannan ma'ana akwai suhufi Ibrahim da Musa banda waɗannan akwai wasu littafan Allah bai gaya mana wasu ba to kowanne ne ne mai imani da cewa Allah subhanahu wata'ala ya saukar da littafai ga annabawansa amma imanin baya nufin mu yi aiki da su yanzu in akwai su wanda za mu yi aiki da shi guda ɗaya ne shine alqur'ani inda at-taura a gaban mu yanzu a hannun yahudawa da kirista to tasu ce su ma an umarce su su aje ta su bi alqur'ani dan haka mu bai halatta mu yi aiki yanzu da at-taura da injila ba sai dai mu yi aiki da me da alqur'ani duk da cewa mun yadda da cewa an saukar da su imani za mu yi cewa an saukar da su din wannan wajibi ne da mutun zai ce bai yadda da an saukar da at-taura ba ya kare ta wannan magana kuma sai zama ba musulmi ba Allah ya kiyaye mu to haka nan manzanni na'am na'am a wannan zabura wannan ba ita bace wanda ake fada cewa ana karantawa malam mai zabura ko ana wa'azozi a ciki wasu suna fada cewa ita ce wannan ba ita bace yawa zabur in kun duba wanda wannan dillitafan dai da suke hannun yahudu yanzu da krista ba ingantattu bane amma su akwai wanda suke fada akwai psalms kun san psalms dake a cikin bible shine ake cewa az-zabur din shine mazamir wanda suke rubuta p s a l m s shine psalms to wannan shi suke cewa shine zaburan amma kuma wanda su suke dauka kenan ba wanda ta inganta ba wanda ta inganta tabbas an bi annabi Dawud yanzu babu ita haka at-taurat da aka bi annabi Musa yanzu babu ita sai wani bangare ne na abin da ke cikin ta wani ya hakaito ya ce ya iya tunowa an rubuta shine a hannun su wadannan yanzu wannan mun taba zancen a baya mu kyale shi to sai yake cewa wa kutubihi wa rusulihi sun imani kuma da manzanninsa manzannin Allah subhanahu wataala Allah yana da manzanni da dama da ya aika wajibi mu imani da su yace wa hadha yatadammanu al-iman bi jami'i ma akhbara Allah bihi an nafsi wannan kuma ya kunshi har yanzu koda ba a fada kurukuru ba mu imani da dukkan abin da Allah ya bada labari akan kansa wa akhbarat bihi an rusuluhu kuma manzanninsa suka bada labari akan sa akan Allah min sifati kamalihi na sifofin kamala wa nu'uti jalalihi da kuma dai sifofi na daukaka na girma ala wajhil ijmali wat tafsil gurgudan yadda aka bayyana su a dunkule ko a bayani daki daki ma'ana akwai inda suka zo mana a dunkule to mu imani da su akwai inda aka bayani daki daki mu imani da su abinda ya shafi sunan Allah da sifofi akwai inda suka zo kamar an bata a dunkule akwai kuma inda aka bayyana su daki daki galibi a cikin alqur'ani abin da ya zo mana tafsili yana zuwa ne a babul isbat ijmali kuma yana zuwa a babun annafi galibi me ma'anar wannan zancen bayani daki daki yakan zo a babun isbati isbati shine tabbatar wa Allah wani abu na sifofi ana fada ana dogwayen ayoyi dogwayen surori duk bayanin sifofin Allah ne wannan shine tafsili amma idan korewa ne korewa akan takaita ga ijmali ayi a dunkule yanzu misali ayatul kursi da muka karanta kwanaki tun farkon ta har karshe menene isbati ne akwai nafin kadan a ciki Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhni يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دو wannan menene yabo ne da bayani da siffofi da sunaye na Allah subhanahu wataala to Allah yana yin su daki daki in kuwa korewa ce Allah subhanahu wataala zaka ga a dunkule kai ake fada sai ga ayoyin kore wani abu ga Allah ba sa zuwa daki daki kadan suke zuwa qul huwallahu ahad allah as-samad to da aka zo korewa sai aka ce lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan shine misalin ma da malami suke cewa dan kadan na tafsili na dan wani abu wanda zaka iya cewa tafsili sauran abubuwa sai dai Allah fada dunkule Allah ba kaza bane Allah baya kaza shikenan amma shi yasa wannan hanyar ita ce daidai ta sabawa ta masu falsafa da ilmul kalam su suna son su rika budadawa wajen nafi Allah sai kaji ana cewa Allah baya sama Allah baya kasa baya dama baya hagu baya ina baya kaza baya kaza wannan shi ake ce ma tafsili anafi tafsili anafi ya saba wa hanyar magabata kuma ya saba wa Qur'ani ya saba wa sunna abinda muka samu a cikin Qur'ani shine tafsili a ithbati da kuma ijmali anafi Allah sa kun fahimci abu wannan kaidoji ne dai na malamai a babin asma'i wa sifat yace wa tanzihuhu ani tamthili da tsarkake Allah daga kwatankwaci ko tamka a ce Allah wani abu ya daidai da shi yake ko yayi kama da shi wata ta'til kuma tsarkake Allah daga ta'tili. Ta'tili shine wofin tadda siffofin Allah a ke tabbatar masa su, shine ma'anar ta'tili. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yana sama, wani ya ce ba za a ce Allah yana sama ba, kila ma wani ya ce ma wanda ya ce Allah yana sama kafiri ne, wannan duk saboda kaucewa Qur'ani. Da mutum zai bi Al-Qur'ani, Allah madaukaki a wurare da yawa kuru-kuru ya ambata. Allah subhanahu wa ta'ala a sama yake, ba cewa aka yi yaya yake a sama ba, wannan ba ruwanmu, shi bai gaya mana ba, amma shi ya faɗi yana sama. Kuma yanzu duk abubuwan nan da ake faɗa, yanzu ko wannan ayar da muka karanta yanzu, wani malami yake cewa mujarradin cewa Allah ya saukar dalili ne na cewa me? Cewa Allah yana sama. Domin an ce saukarwa ai daban take da ɗagawa. Ba mu taɓa ji an ce Allah maɗaukaki ya miƙa wa manzansa saƙo sama ba, da bayanin cewa kenan manzan ne a ƙasa ma shi kuma a ƙasa, ko makamancin wannan. Duk inda zai ce ya aiko wani abu, me yake cewa saukarwa ne, ya saukar, ya saukar da littafi, ya saukar da kaza da kaza. Don haka in aka ce sauka, me ma'anar sauka a gun Bahaushe? Canja wuri daga sama zuwa ƙasa shine sauka, ko ba haka ba? Yawa, wannan in Allah maɗauki ce ya saukar da littafi, ashe kenan littafin yana sama a lauhil mahfuz, Allah ya sauko shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi kadai dalili ne akan Allah na sama. Wannan ne sama yake a cikin dalilai, manya-manyan dalilai ga suna a cikin Alkur'ani, kuma mun sha magana akan su, wannan ba wurin su bane. Amma dai abin da nake faɗa shine mutane suna kutsa kansu cikin babin sunayen Allah da siffofin Allah, wasu da jahilci, wasu kuma haka dai suka samu ana faɗa, shi yasa. Amma ba karanta matsalolin suka yi ba, wasu kuma karkatar da su aka yi, aka dora su akan hanyar da ba daidai ba, suna tsammanin faɗar abin da Allah ya faɗa a Qur'ani shine sako. Yaya maganar Allah za ta kunshi abin da yake sako? Shi yasa kullum muna nana ta wannan, don Allah mutane a maida hankali a kula da abin da ake faɗi dangane da sunayen Allah da siffofin. In Allah maɗaukaki ya ba da labari a kan kansa, to haramun ne fa kai ka zo ka canza wa Allah abin da ya faɗi. Ka faɗi abin da ya faɗa, ba kai kuskure ba. Ya fi kowa sanin kansa, ya fi kowa sanin kalmomin da zai amfani da su ya ba da labari a kansa. Manzansa sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin Allah, manzansa sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sanin larabcin da kalmomin da zai amfani da su ya wasafta ubangijinsa. To dan me Allah zai faɗi magana kace ba haka ba? Allah ya ce yana sama, kace a ƙarya ne, waye ya ƙarya? Har a kai ga wani ya rika cewa wai bin zahirin Alkur'ani zai kai ga kafirci. Ai mun taɓa wannan zancen ko? Ba fa ni ne faɗa ba, ina faɗin mun taɓa hakaito wannan magana. Sawi, malam Sawi mai sharhin Suyuti, wato sharhin Jalalaini, a ciki yake faɗi yana magana akan wannan maganganun na yadda da siffofin Allah, wai yake cewa ai riko da zahirin Alkur'ani ma wata ran zai iya kai mutum ga kafirci. Shi wannan abun fa yake nufi cewa in Allah ya, kada a ce Allah yana da fuska, kar a ce yana da hannu, kar a ce a'a, gashi kuma ya faɗa. Sai sai ɗauki cewa wai in ka riko irin wannan zaka kai ga kafirci, to ashe kenan a Qur'ani akwai kafirci? Kun fahimci wannan can? Wannan maganar ba ta da kyau, kowa ya faɗe ta ba ta da kyau, ya kamata a tuba. Wani zai ce ai yana da ma'anar da yake nufi, ba ma'ana da mai mutum zai faɗa wato mummunar magana irin wannan a ce kuma yana da wata fasara da za a gyara masa. Qur'anin da Allah ya saukar hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, kuma zo a ce a cikinsa akwai kafirci, ma'ana akwai abin da za ka yi ka zama kafiri na abin da Allah ya ce ayi, ya ce ka yadda da kaza, kuma ka yadda da kaza din sai ka zama kafiri. Ai akwai abin da nisha gaya mana cewa yanzu idan Allah maɗauki ya ce yana da kaza, in kai ka faɗa ran tashin alƙiyama me zai faru? Za a kira ka, kai bawan Allah me yasa ka ce Allah yana sama? Me za ka ce? Ce Allah kai ka faɗa a Ƙur'ani. Idan da wata ma'anar sai an je gun irin su Sawi sun gaya maka cewa ba na Allah za ka ɗauka ba, namu za ka ɗauka na falsafa da ilmin kalam, wannan maganar ba ta da kyau. Ya kamata a guji wannan maganar, a yi ladabi ga Ƙur'ani, a faɗi abin da Allah maɗauki ya faɗa, kuma a yadda da shi ba tare da kokonto ba. To dai mu ci gaba. Yace wa ta'tili wa an jami'i sifati an-naqsi, kuma a kore wa Allah duk wata sifa ta tawaya, duk sifa ta tawaya kar a dangana wa Allah. Cewa Allah yana da sifa kaza, muna faɗa ne dan ya faɗa, amma kar ka hararo cewa irin na dan adam ake nufi. in an ce Allah subhanahu wata'ala ya ce yana da hannu to karka ce a ai mu ba mu san hannu ba sai a gun dan adam don haka wannan hannun ba hannu bane sai a ce ai kudura ake nufi to Allah bai iya fada kudura ba koko Allah bai san larabci ba wannan reni ne fa ga Allah Allah madauki ne fa yake cewa iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya me ya hana ka kai sujadan nan da aka ce ga abin nan da na halice shi da hannaye na guda biyu to wanda ke fassara cewa yadu hannu duk inda yazo ma'anarsa kudura wannan ayar ya zai da ita Allah kudurarsa guda biyu ce in ka ce ma mana'aka an la an tasjuda ko lima khalaqtu biyadayya in ka fassara yadai nan an ce Allah ya ce hannu guda biyu sai kai kuma ka zo ka ce a ba za a ce hannu ba Allah ba shi da hannu saboda kai abinda ka dauka shine in an ce hannu to irin na mutum ake nufi to ai ba a ga maka haka ba wai in ba mutum ba wai ake da hannu an ce maka duk halittar Allah mutum ne kawai ke da hannu kuma shi ma ka ga ba haka bane don haka Allah subhanahu wataala tabbatar masa da abinda ya bada labari a Qur'ani babu kafirci a ciki a tabbatarwa ce tare da kore kama sai a ce Allah yana da hannu amma irin nasa ba irin namu ba ba irin na kowa ba laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shikenan kaga sai ka huta wannan maganar me yasa muke yawan nanata magana akai kusan kullun darasi yazo kan wannan sai an faɗi wannan me yasa saboda mutane da yawa sun karkace a wannan hanyar wasu an ilmin wasu kuma an jahili wasu an ta'assubi kawai sun tashi ne haka malaman suke faɗa dole su faɗa haka amma ku yi bincike maganar nan ba haka take ba Allah ba zai faɗi abin da ke kafirci ba Allah ba zai gaya wa manzansa sallallahu alaihi wasallam maganar da take kafirci ba kuma sannan ba zai umarce mu aikata abin da ke kafirci ba duk abin da Allah ya ce yana da shi kace yana da shi amma irin nasa ba irin namu ba akwai misali da kullun shekara muka ga wannan sai na baku shi labarin bambancin da ke tsakanin mu halitta ba ga mu ba wani dogo wani fari wani baki wani gajere ba haka muke ba amma abubuwan da muka yi musharaka da su duk sunan mu mutum hannu kowa na da hannu amma hannun wani dogo ne wani gajere ne wani fari ne wani baki ne haka ne ko ba haka ba to ka dauko kuma tsakanin sauran halitta har nake ba misali da kafa giwa tana da kafa ko ba ta da kafa tana da kafa sauro yana da kafa ko ba shi da kafa to yanzu idan aka ce kafa shikenan sai ka dauki in an ce sauro yana da kafa sai ka ce irin ta giwa in an ce giwa tana da kafa sai ka ce irin ta sauro to mu fa da Allah ya halice mu mun saba wajen yadda muke amma duk sunan su kafa wannan kafa ce wannan kafa ce amma ba iri ɗaya bace wannan mu kenan a halitta to dan me zamu tuno wanda ya halice mu mu ma a ce shi ma irin ta mu yake da shi dan ya ce yana da shi kuma mu ma muna da irin wannan sunan kawai muke da shi iri ɗaya to baya nufin cewa abin da ke tare da mu shine ke tare da shi shine kaidar da suke faɗin cewa al-ittifaqu fil asma'i la yastalzimu al-ittifaqa fil haqa'iqi daidaituwa a suna baya nufin daidaituwa a hakikanin yadda abu yake Allah ya ce yana da hannu yana da fuska ya faɗa yana da kafa kamar da zo a hadisi ya faɗa yana da ido to wannan baya nufin kuma ka zo ka ce ai irin na dan adam ne sai ka ce Allah shi ya sanya da nasa yake ya ce ya daidaita akan al'arshi daidaita yace ma'anar daidaita shine irtifa'i ya daukaka a saman al'arshi yake in ka ce yana zaune ko a kwance kai ka faɗa shi bai ce ba amma karka ce baya kan al'arshi wani sai ce to da kuka ce yana kan al'arshi to da kafin ya halice al'arshin ai nake wannan shi ya bamu labari ai in dai zancen sa gaskiya ne to mu gaskata zancen sa mun gane wannan nan can da Allah a kiyaye waɗannan sai ce waya tadammanu al-iman bil mala'ikati alladhina nassat alaihim ash-shara'i haka nan kuma wannan ya kunshi imani da mala'iku waɗanda shari'o'i suka yi nassi akan su suma jumlatan wa tafsilan a dunkule mala'iku mala'ikan mutuwa wani da sunan sa wani ba sunan sa mala'ika jibril mika'il wannan sun zo da sunan su mala'ikan mutuwa ba sunan sa duk ga sunan dai da haka a yadda da kowanne za ka ambata wa alal imani bi jami'ir rusuli wal kutub, hakanan kuma wannan aya ta kunshi imani da dukkanin manzannin Allah da kuma littattafai, ai bi kulli ma akhbarat bihi ar rusulu, wato ai imani da dukkan abin da manzanni suka bada labari da shi, wa tadammanathu al kutubu min al akhbari wal awamiri wan nawahi, kuma da dukkan abin da littafai suka kunsa na daga labarai, na daga umarni, na daga kuma hani. Cikin alqur'ani akwai labarai, akwai umarni, akwai hani, to duka mu yadda da abin da ke ciki. Wa annahum, kuma cewa su mu'minai din, la yufarriquna baina ahadin min rusulihi, ba sa bambancewa tsakanin wani daga cikin manzanni, bal yu'minuna bi jami'i, suna imani da dukkan manzanni. A yanzu idan mutum musulmi ne ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam, har zuciya yadda, yana sallah, yana azumi, inda dukiya yana bada zakka, inda dama ya je haji, ya kammala musuluncinsa, ya yi imani da Allah da manzanni da littafai da mala'iku da sauransu, sai can ya buɗe baki ya ce shi bai yarda da annabi Isa ba, to daga ranar ya fita daga addinin musulunci. Ya ce bai yarda da annabi Isa ba, bai yarda akwai wani annabi sunansa Isa ba. Kun san cewa duk addinai da Yahudu da Nasara da musulunci ne kawai akwai wannan ka'idar. Idan mutum ya ci mutuncin wani manzo, ko annabi Musa ne, ko annabi Isa, ko wani daga cikin annabawan banu Isra'ila, in ka zage shi, a musulunci ne kawai akwai wannan umarnin cewa a kashe mutum. Su ko waɗancan ba ruwansu, gashi fa suna da awar suna bin annabi Musa, suna da awar suna bin annabi Isa, manzo kamar addinin Yahudu ko ridda ma babu, ba ridda, ba a cewa wane ba Yahude ne gobe ya fita, babu. Indai domin shi addini ne na jini, in an haife ka ba Yahude, to za ka ga cewa ko mutum ya musulunta a wurinsu suna ce masa ba Yahude. Ku fahimci wannan can? Ko ya musulunta suna nan suna kallonsa a musulmin ba Yahude, haka suke cewa. Musulmi ne amma ba Yahude, haka suke faɗi. Allah ya kyauta. Haka babu addinin da ya girmama waɗannan manzannin sai addinin musulunci. Mu je. Wa annahum la yufarriquna baina ahadin min rusulihi bal yu'minuna bi jami'ihim, suna imani da dukkanin su, li annahum wasa'itu baina Allah wa baina ibadihi, kuma domin su waɗannan manzanni sune wato tsakanin Allah subhanahu wata'ala da kuma wato bayinsa, su ne masu kawo sako a tsakani, su ne 'yan tsakiya tsakanin Allah subhanahu wata'ala da bayinsa, ta hanyar su ne muka san Allah. Abin da ke nufi kenan, fal kufru bi ba'dihim kufrun bi jami'ihim, kai kafircewa daya, kafircewa da duka. In mutum ya ce bai yarda da manzo daya ba, to ya kafirce har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yarda da shi, domin shi ya zo mana da wannan labarin na manzanni. Mun gane wannan? Bal kufrun billahi, kai kafircewa Allah ne ma, domin Allah ne ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gaya mana akwai manzanni. Da haka duk wanda ya ce bai yarda da wani manzo daya ba, to ya kafircewa sauran manzanni, ya kafircewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya kafircewa Allah. Wa qalu sami'na, kuma suka ce mun ji, ma amartana bihi, abinda ka umarce mu da shi, wa nahaitana, kuma ka hana mu, wa ata'na, kuma mun yi da'a laka fi dalika, mun yi da'a gare ka cikin wannan abin. Wa lam yakunu mimman qalu sami'na wa asaina, basu zama cikin waɗanda suka ce mun ji kuma mun ki ba. Wannan al'adar Yahudawa ce, su ne masu cewa sami'na wa asaina, kamar da Allah madauke ba mu labari a cikin alqur'ani. Wala ma kana al'abdu la budda an yahsula minhu taqsiru, yayin da ya zama cewa shi fa bawa dole ne a samu wata tawaya, wata rana ya aikata laifi kaza, ya yi kuskure wuri kaza, fi huquqillahi, a haƙoƙin Allah ta'ala, wa huwa muhtajun ila maghfiratihi ala dawam, kuma shi yana buƙatar a gafarta masa zunuban nan nasa da'iman. Qalu, to sai mu'mine suka ce ghufranaka, ay nas'aluka maghfiratan laka lana, nas'aluka maghfiratan lima sadara minna, muna roƙonka ya Allah ka gafarta mana abinda ya fito daga gare mu, abinda muka aikata, min at-taqsiri, na wato takaitawa cikin abinda aka nema a gare mu, wadh-dhunubi, da kuma zunubai, wa mahwi mattasafna bihi, da kuma shafe dukkan abinda muka siffanto da shi, min al-uyubi, na aibobi, wa ilaikal masir, kuma komawa, makoma zuwa gare ka take, ai al-marji'u li jami'i al-khala'iqi, wato makoma zuwa ga dukkan halitta, wannan gaba daya komawa gare ka take babu wani wanda zai je gurin wani duk inda mutum yake to zai koma gun Allah ne domin ko Allah subhanahu wataala shine mahalicci shine kuma wanda ya sako mu a wannan duniya domin mu yi aiki har zuwa wata rana duniya za ta kare za a koma gaban sa ba a gaban wani ba domin shi ya halitta wannan yana ƙara nuna mana wajibcin abautawa Allah shi kadai babu wani mutumi babu wani gunki babu wata bishiya babu wani mutum da ake bautawa kowaye shi wanda ya taba cewa yana da tashin alkiyama tasa ba ta Allah ba cewa shi ma zai tada bayi zai ba su sakamako babu wannan mutum ko mutum ko aljan ko kowa ashe ku kenan mun sani tunda babu wanda ya taba wannan da'awar to haƙin Allah ne shi kadai to dan me a duniya za a zo ana bautawa wasu a zo ana bautawa dan adam ana bautawa kabarin wani mutumi ana bautawa rawanin wani ana bautawa wata bishiya ana bautawa wani gunki wani abu kaza wannan duka bai dace ba kafir cewa ne da Allah subhanahu wataala sai ce fatajzihim kuma zaka ba su sakamako bima amilu da abin da suka aikata min khairin wa sharrin ko alheri ne ko sharri duk abin da suka aikata dai Allah subhanahu wataala zai bada sakamako akai sai abin da yake gaba shine aya ta gaba ko ya gama ka karanta da mako sani ba lokacin zai isa mu gobe tunda gobe muke so mu tsaya ba zai isa mu gama karanta wannan mako yau gwanda mu fara tun yanzu inda muka rage sai mu tsaya kansa goben mu karasa kuma sai zama a kansa za mu tsaya sai kuma mu bi fa'idoji inda lokaci na wannan ayar ta yau da kuma ta la yukallifu insha Allah to Allah subhanahu wa ta'ala kuma sai ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora wa rai sai abinda yake yayyalwace ta abinda ran za ta iya abinda yayyalwace ka abinda yake kake da damar yi shine ma'anar wus'i yawa alwus ana nufin taqa da kudura da kuma imkani karfin yin abu damar yin abu iya yin abu wannan shi ake nufi da wus'in ka to banda wus'in ka Allah bai dora maka komai ba duk wanda zai ce maka a addinin musulunci akwai wata doka da aka sa mana ba za mu iya ba to bai fahimci addinin musulunci ba duk shari'ar Allah daga farko har ƙarshe bai sa mana ba in ka bincika sai face abinda za mu iya ne shi yasa aka dora mana sauki daga ka zo inda ba za ka iya wani abu ba to an sauke maka wannan abun je ka na ƙasa da shi abinda ba za ka iya cikin wajibai idan yana da badal a sako zuwa ga badal in ba shi da badal an sauke maka me badal musanye makofi substitute duk abin da aka ce maka yi kaza to in ka kasa sai a duba in yana da wani a madadinsa in ka kasa za ka yi wani to sako ka yi wannan din in kuma shi ma wannan ba za ka iya ba to an yafe ma je ka baki daya wannan shine musulunci duk wanda ya fahimci ba haka ba to bai fahimce shi ba to za mu ji dai kuma wasu daga cikin abubuwan da malamai suka ambata mana na fa'idoji akan wannan insha Allah mun zo Allah ya ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat rai tana da abin da ta tsorota tsoroci shine kai aiki ka samu kai ani mun yi zancen sa kwanaki wa alaiha maktasabat kuma abin da ta tsorota har yanzu yana kanta laha nan ana nufin na alheri alaiha kuma na sharri malamai sun ce da kasaba da iktasaba ma'anar su daya wasu kuma suna bambantawa su ce al-awwalu fil khairi wath-thani fil sharri aw bayanin wasu malamai su ce kasaba alheri iktasaba kuma sharri amma ne a asali ana fadin wannan ana fadin wancan duk abu daya ake nufi cewa kai aiki ka samu sabon alherin ko sharri mun gane abin to sai ki cewa rabbana la tu'akhidna ya ubangiji mu karka kama mu bima a inna sina in mun manta muka yi abu da mantuwa Allah karka kama mu da shi to a wannan wurin a ƙarshen wancan hadisi da muke karanta na Abu Huraira duk inda suka faɗi wannan Allah madauki sai ce eh yayi kaga wannan addu'a ce sai rabbana la tu'akhidna in nasina Allah sai an karba dan haka Allah ya karbi cewa in mun manta abu zai kama mu da shi ba kai Allah da tausayi yake dan adam dama ana ce masa insani saboda mantuwarsa mun ana ce masa al-ins mun al-ins daga nisyan ne annasu saboda mantuwa da muke da shi nisyan ai kun ga me ne nisyani mantuwa to daga nan insi daga nan yake al-insan daga nan ne dan haka asalin mu muna da mantuwa babu wanda baya mantuwa duk dan adam yana mantuwa kuna ji baya cikin abin da ake da isma a kansa har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mantuwa ya gaya mana kuma an sa kamatan sauna inji manzo sallallahu alaihi wasallama wannan kuma ba tawaya bace gare shi amma cikin abin da ya shafi sakon da Allah ya bashi ya kawo mana to bai manta ba in kuma an samu ya manta ko ya kuskure bai faɗi wani abu ba to Allah ya tuna masa cewa faɗi abin nan kaza da kaza don haka daga ran da ya mutu duk abin da ya bar mu akai ba kuskure a ciki wannan ina jin wani asali ne da kullun ina nanata shi Allah sa kun fahimce shi babu kuskure a sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko a rayuwarsa yakan yi kuskure yakan manta wani abu to in yayi a lokacin ake saukar da aya cewa a'a wannan abun ba haka bane kar a sake shi kaga kenan ashe in har aka barshi ya mutu akan wani abu to wanda Allah ya yarda da shi abinda ke hannunmu shine alqur'ani abinda ke hannunmu maganganun sa da aka ruwaito mana to duk abinda ya faɗa ya mutu kuma bai gyara ba inda da kuskure a ciki to ya tabbatar mana kenan ashe duk abinda ya mutu ya bari menene shi daidai ne babu kuskure kenan a cikin addinin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi wannan abin da nake ce masa asali fundamental abu ne bai kamata a ce kana da kokonto akan wannan ba mun fahimci wannan yauwa to abin da yake faɗa dan haka in mun yi mantuwa ya Allah ka gafarta mana kar ka kama mu da ita aw akhtana ko mun kuskure rabbana ya ubangiji la tahmil alaina isran kar ka dora mana wani nauyi zunubin da ba a tuba daga gare shi ba shi ake ce ma isr zunubi kamar da wasu magabata suka fassara wannan guri in mutun yayi laifin da bai samu tuba a kansa ba to shi ake nufi dan haka la tahmil alaina isra kar ka dora mana wani nauyi har mu aikata laifin da ba za mu gafarta mana ba inji wasu malaman kenan amma asali isr ana nufin thiqal nauyi kar ka dora mana nauyi kama hamaltahu ala alladhina min qablika kamar ka dora shi akan waɗanda suka zo gabanin mu mun gane wannan rabbana ya ubangijinmu la tuhammilna kar ka dora mana kuma har yanzu ma la taqata lana bihi abinda ba za mu iya ba taqa shine power karfi abinda ba mu da karfin yin sa kar ka dora mana duk wannan fa ana addu'an nan Allah yana cewa an amsa saboda rahmar Allah wa'fu anna kaga kai mana afwa waghfir lana ka gafarta mana warhamna Allah ka ji kanmu anta maulana kai ne majibincin lamarinmu fansurna alal qaumil kafirin ya Allah ka taimake mu akan mutanen da suke kafire wannan a dungule ke malam yake cewa lamma nazala qawluhu ta'ala yayin da Allah madaukaki fadin sa ya sauka na cewa wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah wannan wanda dai muka ambata shaqqa zalika alal muslimin sai wannan abu ya tsanani akan musulmi lima tawahhamu saboda abinda suke zato anna cewa ma yaqa'u fil qalbi cewa duk abinda ke aukuwa a zuciyar mutum min al umuri lazimati na abubuwa tabbatattu wal arida da masu bijirowa al mustaqirra masu tabbata wa ghairiha da kuma wanda ba masu tabbata ba suke zaton cewa mu'akhadhuna bihi za a kama su da shi da yayin da suke wannan zato fa akhbarahum bi hadhihi al aya sai Allah madauki ya gaya musu da wannan aya cewa la yukallifu nafsan illa wus'ah ai Allah baya dorawa wani rai sai abin da ran zai iya ai amran tasahu taqatuha umarni wanda karfin sa zai iya ma'ana karfin da Allah ya bamu yana da damar da zai iya aikin da aka bamu umarni wala yukallifuha wa yashqu alaiha wala yuklifuha kai baya wahal da ita baya yin zama mai tsanani akai kama qala ta'ala kamar da Allah madauki ke cewa ma ja'ala alaikum fid din min haraj Allah bai sanya muku a addinin nan wani abu na kunci duk abin da aka ce kunci ne to Allah madauki ya dauke shi a wannan addinin nan duk wani hali da dan adam fa zai shiga Allah madauki ya bashi kofar sauki shi yasa malamai suke da wata ka'ida in mun samu lokaci gobe za mu karanta ta tana da muhimmanci amma wani daga cikin takenta suna cewa idza daqa al amru ittasa'a me ma'anar wannan ce wannan ka'ida ce fiqhiyya lamari duk inda ya kuntata to sai ya budada ma'ana duk inda dan adam musulmi ya samu kansa a wani kunci to an bashi dama an sauƙaƙe masa yanzu kuga yadda Allah madaukaki duk inda ya halatta ya haramta mana hurrimat alaikumul maitatu والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب ولأن أبو بوان دي حرم تامنا إن كسا مكان كذاك متو كان تفيا كو أن دولي متين با كومي أقبانسا با إند ذي إيزوا يسامو أبنتي با كوا كسدشي أما قاموشي يا متو ko kare ne mutum yana tafe da shi da kare sai shi aka daure shi karen nasa ya mutu kuma zai mutu ga kare kuma nama danye mushe zaka iya ya ga ka iya hakuri ka rufe hancinka ka ci to idan baka yi wannan baka bari ka mutu kai laifi ga gun Allah wannan fa shine musulunci kun fahimci abin kaga ashe kenan an gina wannan shari'ar tamu ne akan me akan tausayi duk inda ka samu kunci to Allah madauki kuma sai bude da maka sauki babu wani zancen an kuntata maka a shari'ar addinin musulunci ma ja'ala alaikum fi dini min haraj sai ce fa aslul awamiri wan nawahi don haka asalin umarni da yawa da Allah ke bayarwa wan nawahi da hani da yake bayarwa laysat min al umuri allati tashuqqu ala an nufusi ba sa cikin al'amuran da suke tsanani akan mutane da ko kuma gefen haram babu wani abu da Allah madaukaki ya haramta mana in ka duba sai face kaga cewa wani abu ne wanda zamu iya yi ba shi zamu rayu ba shi mun fahimci abin mu hakura da abin da Allah ya ce ya ku mu'mine kada ku yi kaza to babu wani abu wanda in mun hanu zamu shiga kunci don haka wani yanzu komai mutane su zo misali in Allah madauki yayi nassi akan cewa abu kaza haramun ne sai wani yazo yana ta kokari to ai yanzu ya zama larura yanzu ai dole sai mutun ya ce kaza duk abin da kaga Allah ya ce maka mun yasance shi babu larura a cikin sa ku point shi ne nan zance na kuwa ma'ana ba zancen ka zo ka ce ai yanzu a zamanin yanzu mu canza hukuncin nake faɗa amma halin larura a iya shigarsa ko individually mutum ya shiga halin da tilasa ya ce haram wancan kamar da muka bada misali amma yanzu misali mutum ya ce ai a zamanin yanzu gwandama ku daina zancen abu kaza haram ne ya ku Allah zai faɗa haram ne yanzu ka zo ka ce a daina faɗa wai saboda a zamanin yanzu dole ne sai an yi wannan abun a'a duk abin da kaga Allah ya ce a bashi to dama za a iya barin sa duk abin da Allah ya ce ayi to dama za a iya aikata shi amma haka mutum ɗaiɗaikunsa ɗaiɗai da ɗaiɗai haka mutum individually zai iya shiga wani hali da tilas ya ci wannan abun haram to sai ya ci shi a kansa ya zama an wato hali ne istithna'iyya ba zai zama a ce canza dokar akai ba ni abin da nake so ku fahimta kenan Allah sa ba ya kuskuren fahimtar ba yau to mu je bal hiya ghiza'un kai ku duba ku gani yace duk umarnin Allah da hanin da Allah ya yi mana a cikin alqur'ani ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hiya ghiza'un lil arwah abinci ne na rai duk abin da Allah ya ce ku yi duk abin da ya ce ku bari to in kun yi din nan abin da aka ce ku yi in kun hanu daga abin da aka ce ku hanu to wani abu ne da kuka yi wanda zai zama abinci ne ga ranku shi rai yana buƙatar wannan cewa ya zama an abbadantar da shi ma'ana ya zama bawa ne shi ga Allah yana jin akwai ubangiji a samansa yana jin wajibcin ya bauta wa ubangiji wannan kuma umarnin da hannun a ce kana da ubangijin da zai baka umarni da hani ai abinci ne ga zuciyarka zaka ƙara imani zaka ƙara takawa shine abin da ke nufi da ghiza'un lil arwah wa dawa'un lil abdan kuma magani ne ga jiki in kana bin dokar Allah to Allah zai tsare maka jikinka har ka samu lafiya wa hamiyatun anid darar kuma kiyayewa ne daga cuta fallahu ta'ala amara al-ibada bima amarahum bihi Allah ya umarci mutane da abin da ya umarce su da shine dan me rahmatan wa ihsana dan rahama da kuma kyautatawa daga gare shi wa ma'a hadha kuma duk da haka idan hasala ba'dul a'zari idan wani abu na udhri ya auku allati hiya madhinnatul mashaqqa wanda ake sa ran dama anan ne ake sa ran akwai tsanani domin an ce akwai udhri to ana samun ana tsammanin tsanani ne yasa za a samu to sai hasalat takhfifu wat tashilu in aka ce an samu tsananin ya zo ko kuma ga udhri mutun ya shiga to sai a sauƙaƙe masa shine takhfifi sai a yassare masa abun ya zo masa da sauƙi in ma bi isqatihi anil mukallaf ko dai a sauke abun gaba daya akan shi wato mukallafi kamar da nake ambata mana yanzu misali mutumin da ba zai iya alwala ba in yazo sallah me dai zai taimama misali bashi da lafiya to idan yanayin jikin irin ciwon da ke jikinsa wanda taimaman ma ba za ta yi bane fa me zai sai ya salla babu alwala ba taimama yayi salla ba alwala ba taimama mun fahimci wannan saboda wannan shine husinsa shine abin da zai iya amma ya ce ya bar salla saboda ba alwala ba taimama wannan kuma babu shi in kuma ba zai iya salla a tsaye ba sai yaya yayi a zaune kun kun tuno abin da malami ahlar ya jero mana din nan in tsayuwa ba jingino sai tsayuwa da jingino ko sai zama ba jingino sai zama da jingino mun bai jona in an kasa wannan sai me sai kwanciya kwanciyar ko a rigingine idan zaka kalli alqibla a sa maka filo in ba zai yiwu ba wato gefen bayan naka akwai ciwo to kwanta a gefen damanka in ba zai yiwu ba kwanta a gefen hagunka in dai hankali na tare da kai sallah sai an yi ta don haka ko ba alwala ba za ka iya zuwa bandaki ba za ka yi ana sa robar fitsari ana me sallah sai an yi in dai hankali yana nan ko da tunani kai sallar ka ko da kifta ido haka ka kifta ruku'u ka kifta ƙasa shine sujada in dai za ka iya sanin me kake yi hankali na tare da kai za ka karanta fatiha za ka karanta sura za ka ice ba amfani mutane suna jinya a asibiti ka ga sun zauna da mara lafiya ba su ce masa ya sallah ba kuma ga hankali za a zo a ce masa ya jiki ya ce da sauki ya kamata a rika kula da marasa lafiya wannan dai abubuwan zamu zo mu ƙara bayanan su har lokacin yayi to mu samu inda zamu tsaya dama nan nake so akwai kaidojin zamu yi magana akan su gobe insha Allah sai mu tashi akan su sai mu ƙara wannan bayanin gurgudu yadda za a fahimce shi sai kuma mu tsaya insha Allah zamu tashi inda yake cewa فالله تعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة وإحسانا ومع هذا إذا حصل بعض الأعذار التي هي مظنة المشقة حصل التخفيف والتسهيل إما بإسقاطه عن المكلف أو إسقاط بعضه كما في التخفيف عن المريض تسمى فعلا لقنا إن شاء الله الله سبحانه وتعالى يكارى سوقك آمن لمرنسا أو أن الدين الله يبام إلمي من أمباني babu abin da ke wahal da mutum a addini irin jahilci ku bincika ku gani ba mai shan wahalar musulunci irin jahili da mai karamin ilimi mun fahimta kuma dama dai tafiyar ɗaya ce ya karanta ba yawa sai ta kuntata wa mutane ya ku karanta da faɗi zai ga saukin da Allah maɗauki yi wa mutane a wurare da yawa Allah maɗauki ya ilmantar da mu Allah yassari mana al'amuranmu wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أكوي إنسان رواد كما تنبيه قولك منظور تنبيه إما وعليكم السلام تسيم الضيئة عندي إن شاء الله نعم